Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16, 49, 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu aron mu a jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamaya tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da lol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum barkanmu kuma da sake saduwa da ku a safiyar Juma'an nan 24 ga watan Fabrairu shekara ta 2017. Sahabo Imam Aliyu ne ina kuma tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da shirin safin. Ga kanun labarai.
Mahukunta a kasar Gambia sun ba da labarin cewa gwamnatin kasar ta kame tsohon shugaban hukumar tattara bayanan sirri na kasar. Aje Alhamis ne kasar Iraki tace sojojin kasar mai goyen bayan sojojin Amurka suka samu nasarar kwace tashin jirgin saman Mosul wanda yake karkashin ikon kungiyar IS tun a shekarar 2014. Babban kwamandan sojojin Amurka da ke Afirka ya faɗa wa muryar Amurka cewa hanyar kawai da za a iya samar da zaman lafiya a kasar Libya shine ta kawo bangarorin da ke faɗa da juna wuri guda.
To ma da lakanun labaran kenan.
There's no doubt about the fact that that Haftar and his influences, especially in the
yace babu tantama kan cewa dole ne a yi la'akari da martaba da kuma tasirin Haftar musamman a yankin gabas.
Kalaman komandan rundunar mayakan Amurka a nahiyar African General Thomas Walhauser kan rikicin kasar Libya. Rundunar mayakan Najeriya ta maida martani kan zargin cin zarafin bil'adama da Amnesty International ta mata da yake yau Juma'a ce za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki. Halin yanzu sai a fara da labaran duniya tukuna.
Masu aure assalamu alaikum. Mahukunta a kasar Gambia sun ba da labarin cewa gwamnatin kasar ta kame tsohon shugaban hukumar tattara bayanan sirri na kasar wanda ake a zargi da aikata laifin take hakkin bil'adama a zamanin tsohon gwamnatin ta shuɗe ta Yaya Jame. Jami'an sabuwar gwamnatin suka ce tun ranar Litinin aka tsare Yakubu Barje shi da jami'ai takwas, to amma sai dai ba a bayyana takamaimai menene laifinsu ba. Jame, wanda ya mulki kasar tun shekarar 1994 sa'in da ya karɓi mulki ta juyin mulki, ya kafa wannan hukumar wadda ta yi ƙaurin suna wajen tursasawa jama'a da azabtar da su wani lokaci har su kashe su muddin suna adawa da gwamnati. Jami dai ya faɗi zaɓe ne a lokacin da ya sake yunƙurin neman wani sabon wa'adin mulkin ƙasar a cikin watan Disamban bara, kuma ko bayan faɗuwar tasa sai ya ƙi sauka daga kan karagar mulki sai da aka matsa masa lamba daga makwabciyar ƙasar da wasu mutane, wanda hakan ya tilasta shi barin Banjul babban birnin ƙasar zuwa wata ƙasar waje domin neman mafaka. Kasar ta Gambia, wadda karamar kasa ce a cikin kasashen yammacin Afirka karkashin sabon shugaban ta Adama Barrow, ya yi alkawarin samar da kwamitin binciken take hakkin bil'adama da aka gudanar karkashin tsohuwar gwamnatin Yaya Jame Kana, kuma za a sake hursunonin siyasa. Yanzu haka dai ya zaftare yawan ikon wannan hukumar tattara bayanan sirri kuma ya sake mata suna yadda ta zama ta kasa baki daya. Wannan kamun dai da gwamnatin ta yi shine na farko tun sa'in da aka fatattaki tsohon shugaban kasar Yaya Jame wanda ya tafi kasar Equatorial Guinea inda ya samu mafaka.
A jiya Alhamis, Iraki ta ce sojojin kasar masu samun goyon bayan dakarun Amurka suka samu nasarar kwace tashar jirgin sama da ke birnin Mosul wadda da yake karkashin ikon kungiyar ISIS tun a shekara ta 2014. A wani takaitaccen bayanin da aka yada ta gidan talabijin kasar an bayyana cewa sojojin kai doki da 'yan sandan kasar yanzu haka su suke rike da wannan filin jirgin sama na Mosul. A ranar Ladi ne dai sojojin Iraki suka sake kaddamar da wani sabon yunkuri na kwato birnin da ke yammacin kasar wadda shine birni na biyu mafi girma. Ba sun faɗa tun a cikin watan Janairu cewa sun 'yantar da yankin gabashin wannan birni. Babban kwamandan askarawan kasar ta Iraki Lieutenant General Ra'id Shakir Jodat ya ce sojojin na Iraki da ke da taimakon jiragen nan marasa matuƙa da sojojin artillery sun yi wa filin jirgin ƙawanya ne ta sassa daban-daban. A yunkurin farko dai an samu turjiya daga 'yan ƙungiyar ta ISIS, amma daga bisani rahotanni sun bayyana cewa sojojin Iraki sun samu galaba a kansu.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Sakataren shari'a kuma babban atuwan janar na Amurka Jeff Sessions ya soke umarnin nan na tsohon shugaba Barack Obama da ya ba damar amfani da wasu gidajen yaro masu zaman kansu domin adana hursunonin da ke karkashin kulawan gwamnatin tarayya. Sessions ya rubuta cewa umarnin da aka bayar cikin watan Agustan bara da ya baiwa hukumar gidan yari na ƙasa tsaiko ya kawo ma gidan yari na ƙasa tsaiko kwarai da gaske ga ayyukan gidajen yari wanda haka ya sa hukumar ke gaza cimma bukatun hukumar na gyara halin waɗanda ake tsare da su. Ya ce akan haka ne na ba da umarnin cewa gidajen yaron su koma bisa tsarin su na da. Amurka dai ta gwada tsarin amfani da gidajen yaron masu zaman kansu ne da niyyar ganin gwamnatin tarayya ta iya cimma kalubalancin koson da gidajen yaron gwamnati ke fama da su. Sai dai tsohon mukaddashin sakataren shari'a na ƙasa Saleh a cikin shekarar da ta gabata ya rubuta cewa a bisa binciken gidajen yari da suka yi masu zaman kansu har yanzu a lokacin ba su samar da ababen bukatar waɗannan gidajen yarin kamar yadda aka tsara. Ya ce kuma bai rage adadin abin da gwamnati ke kashewa ba. Yawancin mazauna waɗannan gidan yari dai masu zaman kansa zaka taras bakin haure ne da suka shigo ƙasar ba bisa ƙa'ida ba ko kuma waɗanda aka same su da laifin shige da fice a ƙasar. Sai dai abin da ba a sani ba shine ko wannan umarnin na session yana da nasaba da irin ƙarin samun bakin haure da za a kama sakamakon umarnin da shugaba Trump ya bayar na sabuwar dokar shige da fice.
An samu gawarwakin 'yan gudun hijira har su 13 cikin kwantena na jirgin ruwa a lokacin da ake kokarin tsallakawa da shi a kudancin ƙasar Libya. Jami'an ƙasar ta Libya suka ce bisa dukkan alamu an kulle mutanen ne ciki ne har na tsawon kwanaki a kokarin tsallakawa da su teku waɗanda wannan lamarin ya ritsa da su ko har da yarinya ƙyar shekaru 13 da wani yaro ɗan shekara 14. Haka kuma an samu damar kutar da wasu mutane 56 cikin wani kwantenan sai dai wasu daga cikinsu suna fama da mummunan rauni wasu ma har da karaya. Ma'aikatan jinƙai suka ce yawancin mutanen daga ƙasar Mali suke. Libya dai ta jima da zamowa ƙofar wato bullewa 'yan gudun hijira da ke ƙoƙarin tsallakawa tekun Mediterranean domin zuwa Turai. Rahotanni sun tabbatar da cewa 'yan gudun hijira da yawansu ya kai 181 suka isa ƙasar Italiya ta wannan hanyar a cikin shekara da ta gabata. Ko a ranar Laraba da ta gabata sai da aka ceto kusan 'yan gudun hijira da yawansu ya kai 750 a gaɓar tekun na ƙasar Libya a wani aikin ceto da jami'ai da ke aiki a gaɓar tekun Italiya suka yi waɗanda kuma yawancin waɗanda aka ceton 'yan Afirka ne.
Babban kwamandan sojojin Amurka da ke Afirka ya faɗa wa muryar Amurka cewa hanyar kawai da za a iya samar da zaman lafiya a ƙasar Libya shine kawo ɓangarorin da ke faɗa da juna wuri guda. Ya ce samun nasarar hakan ko yana buƙatar ƙoƙarin sassa daban-daban ciki ko har da ƙasar Rasha. Jan Thomas Walhauser, wanda shugaban sojojin Amurka ne a Afirka, ya bayyana yadda ake ci gaba da samun tashi-tashin hankula musamman na siyasa a Libya. Salin da yake wazauran taron samar da tsaro bayani da aka yi a Munich na ƙasar Germany.
Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, kamar yadda kuka cikin labarai, kwamandan rundunar Amurka a Afirka Janar Thomas Walhauser ya ga muryar Amurka cewa hanya ɗaya da ta rage ta warware rikici da take ci a Libya shine ta haɗa kan gwamnatoci daban-daban da ke ƙasar. Janar Thomas ya yi wannan furucin ne a taron da aka yi a Jamus kan harkokin tsaro gabanin wani atisaye ko rawar dajin haɗin gwiwa tsakanin rundunar da ma wasu ƙasashen Afirka. Kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Henry Ridgewell ya aiko mana daga Munich, Sarfilu Hashim Gumel ya fassara kuma zai gabatar.
Har yanzu rikicin ƙasar Libya na nan daram-dam. Gwamnatin riƙon ƙwaryar da ƙasashen duniya ke marawa baya tana da ikon wani ɓangare ne kawai a babban birnin Tripoli. 'Yan tawaye kuma suna hankoran babban birnin ƙasar da ma wasu birane. Janar Khalifa Haftar na rundunar sojan ƙasar shi ne ke riƙe da iko a gabashin ƙasar. Da yake magana da muryar Amurka ranar Lahadi a lokacin taron da aka gudanar kan tsaro a Munich, Janar Thomas Walhauser, wanda ke zama babban kwamandan rundunar mayakan Amurka da ke Afirka, ya ce Amurka na ƙoƙarin ganin an samar da haɗin kai.
There's no doubt about the fact that Haftar and his influences, especially in the...
Ya ce babu wata tantama kan cewa dole ne a yi la'akari da martaba da kuma tasirin Haftar, musamman a yankin gabas. Kuma nan ne muke magana cewa dole ne a samar da maslaha ta hanyar siyasa. Tunda ta nan ne baki ɗaya abin ya fara. Sojojin Haftar su suke riƙe da yawancin yankunan da mai yake a Libya, Babban kamfanin man nan mallakar Russia, Rosneft, ya rattaba hannu kan wata yarjejeniyar wucin gadi da kamfanin mai na kasar Libya ranar Talata, inda za ta zuba jari na biliyoyin dala wanda ke zama mataki na baya-bayan nan da Moscow ta yi na sake hada kai da Libya. Kuma yake zama wata kokarin shaidar goyen baya da take baiwa Haftar. General Waldhuther ya nuna cewa Russia za ta iya taka muhimmiyar rawa ga kowace hanyar sasantawa.
We welcome anyone's. The goal is to get those two together. The goal is to get those two to talk, and the goal is.
Yace muna maraba ga duk taimako daga wajen kowa. Burinmu shine a hada sassan biyu. Burin shine ganin duka sassan biyu suna tattaunawa. Burin shine kuma sassan biyu su nuna sadaukar da kai domin haka. Amurka ta kaddamar da harhare da jiragen yaki ba ji ba gani kan mayakan ISIS a Libya. Rundunar sojan Amurka dake Afirka na hada kai da kasashen yankin Sahel domin magance matsalolin yan ta'adda, inda suke gudanar da rawar daji ta hadin gwiwa a duk shekara, wanda aka yi wa lakabi da sunan Operation Flintlock. Najeriya ita ce muhimmiyar kawa a yankin, kuma Amurka tana taimaka mata da bayanan sirri da zai taimaka wa kasar a fafata wadda take da kungiyar Boko Haram mai alaka da ISIS. Yayin da yake magana a taron Munich, Major General Babagana Manguno na Najeriya ya ce ganin alakar da ke akwai tsakanin kungiyoyin ta'addanci ya zama wajibi kasashen duniya su hada kai.
The uprising in Libya and the eventual capitulation.
Yace tashin hankali a Libya da kuma kawar da gwamnatin Gaddafi daga mulki sune suka haddasa bazuwar makamai da mutane. Kai tsaye inda mutanen da waɗannan abubuwa suka dosa Afirka ita ce Najeriya. Kungiyar da ke rajin kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta zargi sojojin Najeriya ya take haƙƙin bil'adama a yaƙin da take da kungiyar Boko Haram. General Waldhuther yace Amurka na daukar irin wannan zargi da muhimmanci lokacin da take aiki da kawaye.
We understand the requirement for battlefield ethics.
Yace mun fahimci sharuɗan yaki, mun mayar da su wani bangare na horon da muke bayarwa, kuma muna kokarin ci gaba da amfani da su a koda yaushe, amma kuma a shari'ance, kuma a tattaunawar mu da shugabanni. A ta sayan makonni ukun da za a yi na wannan shekara zai hada kan sojoji 2000 daga kasashen Afirka sama da 20 da Turai da kuma kasashen arewacin Amurka.
A gaida Sarfilu Hashim Gumel. Kamar yadda ba za ku kasa ji ba cikin rahoto da ya gabata, a cikin makon nan ne kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa Amnesty International ta sakewa dakarun Najeriya zargin cin zarafi ga 'yan Najeriya a yayin da take fafatawa da kungiyar Boko Haram. Rundunar sojojin Najeriya ta mai da martani ta bakin kakakinta Brigadier General Rabi Abubakar, ga kuma Hassan Maina kaina da ci gaban rahoton.
Daraktan watsa labarai a hedkwatar sojojin Najeriya, Brigadier General Rabi Abubakar, ya yi watsi da zargin da Amnesty International ta yi cewar sojoji da sauran jami'an tsaro na danne haƙƙin bil'adama.
Zargi ne kuma wanda bai da tushe, bai da makama. Ne Najeriya dai ƙasa ce kuma ba wanda ya fi ƙarfin hukunta shi. Amma bin da suke cewa mutanen su an kace su da sauransu, wallahi ya fi yi. Kuma sojojin Najeriya suna ƙoƙarin tabbatar da cewa an samu kwanciyar hankali mai ɗorewa a wannan ƙasa. In ka lura waɗannan Amnesty ba su da wani tasiri illa iyaka ainihin ba ta sunan waɗanda suke ƙoƙarin kawo ƙarshen tashin hankali da ake yi, domin aka yi haka ɗin to hanyar cin abincinsu da kuma abin da ke samu ta hannun waɗannan wanda ke goya musu baya na ƙasashen waje kuma 'yancin ƙasa, to za ka cin ya tsaya.
Amnesty International ta kuma zargi sojoji da kashe masu fafutukar kafa ƙasar Biafra a kudu maso gabashin Najeriya, zargin da General Abubakar ya ce ba gaskiya ba ne.
Ya za a yi sojar wannan akwai mafi je kwanta da hankali kuma sannan ita da kasanci, kuma duk wani soja ban da ke bukata ya yi shi ne tabbatar cewa ya kare haƙƙin ainihin kasanci. Dukkan wanda suka zo sada ƙayan baya su ainihin kawo cikas a wannan ƙasa tamu, ko su waye, to dole ne ainihin taka musu birki. Me yasa mutum zai mutane za su taru su ainihin kawo ku tashin hankali kuma sannan a sa musu ido? Wannan ya gwada cewa kamar muna cikin ainihin gonar dabbobi, kuma Najeriya ƙasa ce, kuma dole ne a tabbatar cewa an samu kwanciyar hankali zaman lafiya.
Sanannen lauyan nan mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama a Najeriya, Barista Yakubu Sale Bawa, ya zargi Amnesty International da san haddasa ruɗani a cikin Najeriya.
A Najeriya musamman maganar Amnesty International ba su fayyace gaskiya ko kuma su ga ma duniya abubuwan da suke faruwa zahiri. Waɗansun su a ciki magana ce ta neman kuɗi, international suna da bias ko kuma one sided, wato bangare ɗaya suka fi kula da shi domin su fata ɗayan bangaren.
Kazalika shi ma masanin tsaro Dr. Bawa Abdullahi Wase yayi Allah wadai da wannan rahoto na Amnesty International.
Mu muna da kundin tsarin mulki, muna da tsari na tsaron mu, maganan waɗansu wai wanda suke fafutuka akan cewa ƴancin ɗan adam wannan shirme ne, shiririta ne, bai kamata al'adar mu ba, bai kamata jama'ar mu ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Kuna sauraron waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Insha Allah, cikin shirin hantsi za mu kawo muku rahoton martani ko mataki da Najeriya take ɗauka dangane da wato kyamar baki da ƴan Afirka ta Kudu suke wa ƴan Najeriya da ke ƙasar. Yanzu ƙarfe 12:16 na dare, wato ƙarfe 6:16 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, 5:16 a Ghana. Ga jin mai Ali da shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan, ko shakka babu. Ƙazanta ko kuma rashin tsafta su ne manyan abubuwan da suke haddasa kamuwa da cututtuka iri-iri. A saboda haka filin zai dubi muhimmancin yawaita wanke hannu kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Sai a biyo mu a hankali. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. An dai san cewa ƙazanta da rashin tsafta su ne suke kan gaba wajen haddasa kamuwa da cututtuka, kuma galibi mutane suna yi wa yawaita wanke hannu ɗaukar sakainar kashi. A saboda haka ne muka gayyato Dr. Murran ƙwararre akan cututtukan da suke saurin yaduwa, wanda ya yi ilimi mai zurfi ta wannan fanni ko kuma akan waɗannan cututtuka da ke saurin yaduwa na Jami'ar Pittsburgh nan Amurka, domin ya yi mana bayani akan muhimmancin yawaita wanke hannu. To, ka san muna batu ana batun cewa ƙazanta ƙazanta ne ke haddasa duk, kusan za a ce dukkan cututtuka ma da ke addaban mutane. To, muna da wata al'ada, kuma ka san yaro duk abin da ka koya mishi ko kuma ya taso ya ga kana yi shi zai yi. Mutanenmu ba kasafai muke wanke hannunmu a kodayaushe ba. Me za ka faɗi game da yawaita wanke hannu?
To, kamar yadda muka bayani akan tsafta, dama inda akwai inda tsafta aka fi buƙatar ta shi ne tsaftar hannu. Duk inda mutum bai wanke hannunsa ba, to fa duk abin da ka je ka taɓa, in mutum ya je bayan gida ko ya je ba haya ko wani abu, to fa duk inda ka je ka ci abin, ka zo ka ci abinci ko kai wata harka, to wannan duk abin da kai yake na bayan gidan nan zai dawo ya shige cikin cikinka. In ka zo ka ɗebi, mutum ya ɗebi ruwa ko ya ɗebi abinci ya ci, to wannan ragowar bayan gidan nan ko kai ba ka ganin shi a haka a zahiri, a idan akwai alamunsa da ragowarsa, wanda ɗan wannan abin da ba ka gani idan ya shiga abincin mutum ko ya shiga ruwan da zai sha ya isa ya kawo masa illa, ya isa kuma in ka je ko ka taɓa wani, ka ɗauki yaro ka gaisa da mutum, shi ma ka shafa masa wannan cuta. Saboda haka wanke hannu shi ne babban, wato akwai bayani da aka ce babban ambawa a duk duniya, a duk wani tsari na lafiya babu wanda yake da babban tasiri fiye da duk magani, duk wata allura, duk wani rigakafi da duk wani asibiti da za a gina. Wanke hannu tasirin da zai da mutane za su tsaya su dage akan wanke hannu sai ya fi tasirin kowane magani da za a sha da kuma wani tsari na lafiya ko na rigakafi da za a kawo saboda muhimmancinsa. To, wanke hannu ba ƙaramin muhimmanci ne da shi ba wajen tsaida yaduwar cuta.
To, a koda yaushe akan ce idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira a Dr. Mustafa Manar ko akwai wani karin bayani da zaka mana
to shi ne ai kin gama magana tunda aka tunda dai dama tsari irin wannan shi ne ranar bandaki ta duniya da aka ware ta an ware ta ne dama dan a tattauna a fito da wannan matsala kuma kowa ya je unguwarsa ko majalisar su ko gidansa a tattauna yanda za a samu yanda za a inganta harkar tsafta tsaftar muhalli da tsaftar hannu da tsaftar gida da kuma Allah ya kara mana lafiya
to amin summa amma mun gode kuma kware da wannan bayani da kai
Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin
Madalla yanzu kuma sai amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aika mana likita ina fatar kana lafiya
ina lafiya Hajiya
yau wannan fili za mu fara ne da tambayar Aminu Abdu
to
yace me yasa ne idan ya ci wai zogala sai jikinsa ya ta kaikayi kuma idan ya sosa sai jini ya rika fita daga jikinsa
to inda ya ci zogala jikin yana kaikaye to jikinsa zogalan bai dace da jikinsa ba
ya daina kawai
domin akwai wasu abubuwa ko da yake kana son su amma in suka jikinka ba su dace jikinka ba to akwai wasu abubuwan da kin zogalan da ke yawanci jikinsu bai karbi jikinsu ba wannan turanci muna kira yana allergy kenan
saboda haka shawara kawai ya hakura
indai abin duk abin da kace indai yana sa jikinka su makaikai haka to ka daina cin su kawai ka daina cin su akai sa sai wannan kawai ya warkar da kai
To ina fatan Mallam Aminu Abdu yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kai mana. Injiniya mai gero makere shi kuma yace me ke kawo kaikayin jiki ne wannan ma ka sha bayyanawa.
Abin da ke kawo kaikayin jiki ga baki daya yawanci akwai abubuwa da yawa. Wani lokaci ya danganta ko ruwan da muke wanka da shi ko sabulun da muke amfani da shi ko irin abubuwan da muke kwanta a gado ko zannukan da suke ganga don mutum ko irin su tawo da kake abu duk abin da ke taban jikinka indai bai dace da jikinka wajen sa jikinka kai kaikai
a saboda haka me mutum to ya kamata yayi kenan zai fara bin abubuwan nan ne ɗaya bayan ɗaya yana daina amfani da su ko kuma
zai ɗaya yana daina amfani da shi amma kafin ya karo wannan yin jiran likita akwai magani da za a iya ba mutum ya rike kaikai amma mafi kyau dai shine ka daina amfani da abubuwan to abinda ake sa mutane su yi kamar anan sai ce to ka daina amfani da abu guda daya kaga in dai jikin naka ya daina kaikayi to in ka daina wannan sai ka yi ta cire su daidai da daidai
to in kamar misali in sabulu ne in ka canja kaga jikin bai bari ba to wani abin ne daban
wani abu ne daban sai ka yi ta haka har ka samu wanda yake sa jikin naka kaikayi
to likita kaga kamar misali ko kuma zanin gadon da mutum yake kwanci ya zai yi kenan
to dole canza ya samu wani irin zanin gadon daban domin waɗansu zanin gadajen ana yinsu da waɗansu abubuwa daban-daban ne yanzu nan
tana yiwuwa abin da ke cikin abin da aka sarrafa zanin gadon da shine bai karbi jikin mutum ba sai ya rika mai kaikayi ya sarrafa shi kaikayi
domin waɗansu ana amfani da auduga yanzu akwai waɗansu abubuwa da muke nan na'urar wadda ake haɗawa a yanzu nunuwa da su yanzu waɗansu ba auduga ba ne kawai
to
to ana haɗa da waɗansu abubuwa sai ka duba yawanci in ka sayi zanin akwai ɗan abu da ke haɗe da zanin za ga sun rubuta yadda aka yi shi me aka haɗa aka yi zanin to sai ka dubi waɗannan to ko kuma dai ba ka da wannan kawai ka canza ka samu irin zanin gadon da yake daban da wanda kake amfani da shi
to Allah abin da wuya kenan
sai da wuya ji ai sai a hankali domin in kai wannan domin ko da kana shan magani in baka canza wannan ba da karin magani ya rugu kaikayon zai dawo
aikin banza kenan
aka aikin banza kenan eh ji
to Allah ya sa a dace
amin
to Mallam Dahiru Azuka Denge yace cin abinci lokacin da mutum zai kwanta bacci da daddare shin yana da illa ne
to bai cika kyau mutum ya ci abinci dab da zai kwanta ba domin musamman akwai waɗansu mutane da suke da irin ciwon nan kamar reflux da muke kira da turanci yanda abincin ke dawo to in ka ci abinci da ka ci abinci ka kwanta to shi wannan kofar in ka ci abinci akwai wani kofa da ke rufe cikin daga inda abincin ke bi to in ka kwanta da ka ci zai rinka dawowa domin abincin bai so ba narkewa ba shi ke kawo irin su abubuwan da mutum ya rinka ciwon zuciya da sauransu
to ko kuma ya sa ka kwarnahi ko
kwarnahi to duk wadannan shike kashe su amma abinda shan da ake ba mutane in ka ci abinci kada ka ci abinci awa biyu kafin ka kwanta
to
zaka iya shan ruwa da sauransu domin baka son abincin ya dawo
to kamata yayin mutun ya ci abinci awa nawa zai yi kafin ya kwanta
musamman zai kamar awa biyu ko fi kafin ya kwanta ya fi amfani domin akwai wasu da za su iya kwanci abinci kwanta amma yawancin mutane ka ci abinci ka kwanta za ka so mu sa wadansu abu wadansu lalura a hanyar da abincin ke bi wadansu mutane ya kana faru haka
wasu dai suna iya yi su kwana lafiya wasu kuma
ba za su iya kwana lafiya amma yawancin in kana da irin wannan wanda ake kira reflux din in ka ci to sai da Allah ya taimake ba za ka iya bacci ma ba
to ina fatan mallam Dahiru Azuka da shi da sauran masu sauraron mu suna kusa kuma sun ji wannan bayani da kai mana to likita shi kuma Kabir Idris Pindiga yace wai shin me yasa ne idan mutun ya sha shayi idan yana azumi sai kuma yayi ta ciwo likita ka fahimci abin da yake nufi
eh na fahimta indai mutun sha shayi yana azumi ba kamar an bude an yi bude baki kenan ko to mutun bai kamata mutun rinka ciwo ba sai dai kuma dai akwai wasu mutane wanda suna da kaman wadansu irin ciwo ka kamar irin su gemban ciki da irin waɗansu abubuwan da ake kira reflux wanda cikin ba ta kofar cikin ba ta rufewa sosai to akwai wasu abubuwa haka da indai sun mutum na da su in yi sha abubuwa haka yana iya sa ciwon cikin sai rinka ciwo
to miya abin ne
wanda cikin nasu na ciwo ya kamata je a duba akwai magunguna da iya bawa a rage tsananin sa
to ko kuma likita idan ya fuskanci cewa in aka yi bude baki din ne ya sha shayi sai kansa ya ta masa ciwo ya daina kenan ko
eh indai ya ga abin haka ya daina ko kuma indai in ya bude baki ka dinga kar ya rinka ya sha ruwa tukunna kafin ruwan sanyi ko na abu
ne mun ya fara da shan
shayi din ko kuma ko kuma ya sha wani abu da to ne zai sha shayi wannan lokaci wannan na taimakawa
to Allah ya sauke
amin
ina kuma fatan shi mallam Kabir Idris Pindiga yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kai mana to likita lokaci ya fara daga mana hannu saboda haka anan zamu sallama da masu sauraron mu kuma shirin mu na gaba cikin ikon Allah a halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Lada
Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya
ranar juma mai zuwa da yardar Allah zamu kawo ku ne sabon shiri ana tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC karfe 12:27 da yan daƙiƙa a halin yanzu kuma ga shirin mu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya
Mahukuntan kasar Gambia sun ba da labarin cewa gwamnatin kasar ta kame tsohon shugaban hukumar tattara bayanan sirri na kasar wanda ake zargi da aikata laifin take hakkin bil'adama a zamanin tsohuwar gwamnatin da ta shuɗe ta yaya jami'i. Jami'an sabuwar gwamnatin da suka ce tun ranar Litinin ne aka tsare Yakubu Barji shi da wasu jami'ai takwas to amma sai dai ba a bayyana takamaimai menene laifinsu ba. Jami'i wanda ya mulki kasar tun daga shekarar 1994 sa'an da ya karɓi mulki ta juyin mulki. Ya kafa wannan hukumar ce wadda ta yi yunkurin ta kaurin suna wajen tursasawa jama'a da azabtar da su wani lokaci ma har su kashe muddin aka samu kana adawa da gwamnati. A jiya Alhamis ne kasar Iraki ta ce sojojin kasar mai goyon bayan sojojin Amurka suka samu nasarar kwace tashar jirgin saman Mosul wanda a da yake karkashin ikon kungiyar IS tun a shekarar 2014. A wani takaitaccen bayanin da aka yada a gidan talabijin din kasar an bayyana cewa sojojin dai sun da 'yan sandan kasar yanzu haka suke rike da wannan filin jirgin sama na Mosul. A ranar Lahadi ne sojojin Iraki suka sake kaddamar da wani sabon yunkuri na kwato wannan wato tashan jirgin yammacin kasar. Sakataren Shari'a kuma babba Attorney General na nan Amurka Jeff Sessions ya soke wato umarnin nan na tsohon shugaba Barack Obama da ya bada umarnin amfani da wasu gidajen yari ma zaman kansu domin adana hursunonin da ke karkashin kulawar gwamnatin tarayya. Session ya rubuta cewa umarnin da aka bayar cikin watan Agustan bara da ya baiwa hukumar gidan yari na kasa ya haifar ma hukumar gidan yari na kasa tsaiko kwarai da gaske ga ayyukan gidajen yari wanda hakan ya sa hukumar ke gaza cimma bukatun hukumar na gyara halin waɗanda ake tsare da su. Ya ce akan haka ne na ba da umarnin cewa gidajen yari su koma bisa tsarinsu na da.
To madalla a gaishe ka da haka Allah ya kawo karshen shirin a safiyar nan sai can da hatsi da iko Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da kallabi. yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa wadda ya taya ni gabatar da shirin da Chibahiro Diodo ne da ya kula da dakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya da ya rika masa nan ne Sahabu Imam Ali zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya.